الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna biyu ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 30 ga watan 8 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, wato muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Hadisi da inganta ba hadisi ne ba yi fi rai. Kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa cikin littafinsa Zadul Ma'ad ya zo da wannan hadisi, illa kasancewar dai hadisin bai inganta ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya daidai gabar da malam yake ambata mana kaɗan daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, domin tabbatar mana cewa kowane suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wato yana nuni ga sifa wadda wannan suna ya kunsa, kuma sifa ce ta kamala, kamar yadda ya zo mana da al-alim yake fada al-alimul khabir المدبر المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير tare da cewa a wata nuska akan samu al-alim maimakon al-alim kuma al-alim kin wato shine yafi dacewa domin duk inda lafazin alim yazo a cikin al-qur'ani ya zo ne mutlakan ba tare da kayyadewa ba amma shi lafazin alim ya zo ne tare da kaidi duk inda ka same shi kamar yadda yake fada alimul ghaibi wash shahadatil azizul hakim alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul to amma al alim yazo a cikin alqur'ani hada da wato sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda idan ka koma can cikin wato suratul hujurat me yake fada inna akramakum inda allahi atqakum inna allaha alimun kabir haka kuma cikin suratul tahrim falamma nabaha bihi qalat man anbaaka hadha qala nabani alimul kabir kuma lafazin alim sigatul mubalaga ne ma'ana mai matukar ilimi kaga idan ka dauki wannan lafazi na al-alim ko ka dauke shi al-alim to zaka fitar ma ubangiji subhanahu wata'ala wata sifa wanda wannan suna ya kunsa kuma sifa ce wanda ta dace da girman sa kuma sifa ce wanda take ta kamala dan haka yana da sifa ta al-ilm kuma ilimin Allah subhanahu wata'ala ya sha bamban da ilimin bayinsa domin shi sani na Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce wadda take ta lazumci zatinsa sabani mu bayinsa da ba mu da ilimi ba mu san komai ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu ilimin mu ilimi ne wanda yake muku tasab ma'ana tsururta shi ne muka yi Allah ne ya sanar da mu kamar yadda yake fada wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ubangijinku shine ya fitar da ku daga cikin cikin wato uwayenku mata ba ku san komai ba to shine yace al-alim al-kabir kuma ubangiji ta'ala kwararre ne lafazin al-khabir yana da sifa ta khibra idan aka ce khibra kwarewa ka san abu cikin sa da baikin sa kamar yadda ya fada wala yunabbi'uka mislu khabir ba wanda zai baka labari kwatancin kwararre wanda ya san komai ciki da bai shine ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce al-mudabbir kuma shine mai gudanar da lamurra na halittunsa gaba daya duk halittun da suke cikin samai da kasai gaba daya ubangiji subhanahu wata'ala shi yake gudanar da lamurin su shi yake tuka su kamar yadda ya fada yudabbirul amra minas sama'i ila al-ard shine ubangijin da yake gudanar da lamuri tun daga sama har zuwa kasa kowa da ka sani daga cikin halittu gaba daya ko mu ce dukkan halittun da suke cikin samai da kasai da abin da ke tsakanin su ubangiji subhanahu wata'ala shi yake gudanar da lamarin su sai yace an gane ko bayanin ya gabata cewa al-mudabbir baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala sai dai zaka iya bada labari kace ubangiji ta'ala mudabbir ne ma'ana mai tafiyar da lamurran bayinsa ne amma cewa al-mudabbir suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala wannan babu nassi na al-Qur'ani wanda ya tabbatar da haka ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace al-qadir ubangiji ta'ala mai matukar iko ne akan kowa da komai kaga anan yana da sifa, micece sifar da zamu iya fitar da ita daga karkashin wannan suna na Al-Qadir, shine Al-Qudra. Idan aka ce Qudra shine ma'ana iko, ko ka ce iyawa akan duk wani lamari, ya zamanto babu wani abin da yake gagararka. Kamar yadda ya faɗa wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardh, babu wani abu a cikin sammai ko kasai da ke gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka ya faɗa inna Allah ala kulli shay'in qadir, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar iko ne akan dukkan komai, babu abin da yake gagararsa. Kuma haka ya faɗa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, to shine yace Al-Qadir ma'ana mai matukar iko ne, kenan yana da sifa Al-Qudra. Sai yace As-Sami'u, kuma mai matukar ji ne game da abin da bayinsa suke faɗa. Anan yana da sifa wace? As-Sam'u, ji. Kuma jin Allah subhanahu wa ta'ala ji ne wanda ya dace da girmansa, ya sha bamban da ji na bayinsa. Sai ya ce Al-Basir, kuma mai matukar gani ne, kenan yana da sifa ta Al-Basaru, ganin Allah subhanahu wa ta'ala gani ne zartacce, babu wani abu a cikin sammai ko a cikin kasai da yake ɓoyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ya faɗa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, Ubangiji ta'ala babu wani abu a cikin sammai ko a cikin kasai da yake ɓuya gare shi. Sai ya ce Al-Aliyu, an gane ku, Ubangiji ta'ala mai matukar ɗaukaka ne. Ɗaukaka ta Allah subhanahu wa ta'ala kala uku ce, kamar yadda zai zo a cikin darasinmu na yau. Akwai ɗaukaka ta zati, al-uluwu bizzat, sannan kuma akwai uluwu sha'an, ko ka ce uluwu sha'an ko ka ce uluwu al-qadar, duk ma'anar ɗaya, ɗaukaka ta lamari. Duk wani lamari na Allah subhanahu wa ta'ala cikakke ne, babu wani aibi, babu wata tawaya, komai da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta, da duk abin da yake a yi, da duk abin da yake a bari, akwai hikima. An gane ku, sifa ce, sifa wadda take ta kamala, babu wani aibi ko wata tawaya da ke riskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka yana da uluwu sha'an, ko ka ce uluwu al-qadar. Nau'i na uku shi ne uluwu al-qahar, ɗaukaka ta rinjaye, shi yake sama da kowa da komai da rinjaye, abin da yake so shi ke kasancewa, duk abin da bai nufa ba, ba yadda za a yi ya kasance. Da haka ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, kuma ya faɗa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru. Sai ya ce al-kabir, Ubangiji ne wanda yake mai girma, don haka yana da sifa daga karkashin wannan suna na al-kabir, shine al-kibriya. An gane ko? Kasaita, wannan sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Darasi na yau za mu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa annahu fawqa arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wa annahu, lalle shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi dhatihi, da zatinsa, fauka arshihi al-majidi, yana burbushin al-arshinsa mai girma. An gane ku? Wa annahu, lalle Ubangiji mai girma da ɗaukaka, fauka arshihi al-majidi bi zatihi, yana burbushin al-arshinsa wadda take mai girma. Sai ya ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, amma a kowane gu akwai sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Malam anan ya zo da lafazin bi zatihi lokacin da aka samu wasu jama'a waɗanda suka kauce ma tafarki madaidaici game da aqida ta ahlus sunna wal jamaa, wanda suke faɗa cewa daukakar Allah subhanahu wataala akan al'arshin sa daukaka ce a ma'anance, ba daukaka bace da zatin sa. Shi yasa ahlus sunna wal jamaa sai suke ƙara wannan lafazi domin maida martani akan duk wanda yayi wannan tawili, domin kasancewar daukakar Allah subhanahu wataala da zatin sa akan al'arshin sa wannan abu ne wanda Al-Qur'ani ya tabbatar da shi, haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Kamar yadda ayoyi na Al-Qur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da daukakar Allah subhanahu wataala akan al'arshin sa, balantana kuma idan ka dawo cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa, akwai littafin sa wanda ya wallafa mai suna Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala ghazwil Mu'attila wal Jahmiyya. Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala ghazwil Mu'attila wal Jahmiyya. A cikin wannan littafi dalilai waɗanda suke tabbatar da daukakar Allah subhanahu wataala akan al'arshin sa, sai da yazo da dalili sama da 150. Farko ayoyi na Al-Qur'ani ya ringa jerowa ɗaya bayan ɗaya, da ya gama sannan sai ya biyo baya da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma sai ya biyo baya da maganganu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya ci gaba da jero da maganganu na tabi'ai da atba'ut tabi'i, wanda shi daukakar Allah subhanahu wataala akan al'arshin sa fitrat wanda Allah subhanahu wataala ya halicci bayin sa akan ta, fitratullahi allati fadara an-nasa alaiha. Idan kana so ka gane haka, sai ka tsaya ka fahimci inda kurma yake nuni lokacin da yake rantsuwa, ina yake nunawa? Sama yake nunawa. An gane ku? Domin ya san inda Ubangijinsa yake, kuma koma nan can cikin suratu Ghafir, lokacin da Fir'aun yake ja'in ja da annabi Musa alaihi salam, yake faɗa yake cewa ga bafadansa shine Haman, yake cewa ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba. Yace ya kai Haman, yace gina mun wani suru wanda yake mai tsawo, wanda inna hau ta kan iya yiwuwa in sadu zuwa hanyar da za ta kai ni sama. Yace fa attali ila ilahi Musa, dan ille ko Ubangijin annabi Musa, Musa ya ce mun Allah shi a sama yake. Yace wa inni la azunnuhu kadhiba, yace lalle ni ina zaton annabi Musa wato magaryaci ne game da abin da yake faɗa na cewa yana da wani Allah ba ni ba. To kaga anan shi kanshi Fir'aun ya san inda Ubangiji subhanahu wataala yake, domin Allah ya faɗa wa shahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Haka lokacin da wannan baiwa wanda take ma wani daga cikin sahabbai shine Muawiya, Allah ya kara masa yadda, tana masa kiwo sai ta danyi sakaki kirkeci yawarci wata dabba daga cikin garken, mai gidan da ya fusata sai ya mare ta, bayan ya mare ta sai yake ganin abin da yayi bai daidai ba,
sai yake famar wace hanya zai bi ya goge wannan laifi nashi abun Allah subhanahu wataala. Sai ya zo gumman zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada masa ya labarta masa abin da yi wa kana. Yace ya rasulullahi so nake in yantar da ita dan Allah ya yafe min laifin da nayi. Manzo Allah yace masa kafin ka yantar da ita zo mun da ita. Ya zo da ita gumman zan Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sai ya tambaye ta sai ya ce mata aina Allah a ina ubangiji subhanahu wataala yake a ina Allah yake. Sai ta ce Allahu fis sama Allah a sama yake. Manzo Allah ya ce ni ko wane ne? Sai ta ce kai manzon Allah ne. Manzo Allah sai ya fada ga mai gidan nati yace a atiqaha fa innaha mu'mina maza yantar da ita domin mu'mina ce. Kai jinka fadarta da tace Allahu fis sama in kuskure ne manzon Allah zai ja baki ya kyale. Wannan nassi ne a bayyane wanda yake tabbatar da ubangiji subhanahu wataala da zatin sa ya daukaka akan al'arshin sa. Haka in ka koma kai a cikin waƙe-waƙe ma na mutanen jahiliya zaka samu wannan aqida ta daukakar Allah subhanahu wataala akan al'arshin sa. Kamar yadda Umayya wannan Umayya ibn Salt a cikin waƙar sa yake fada yake cewa lakal hamdu wan na'ama wal mulku rabbana fala shay'a a'da minka majidan wa amjadu malikun ala arshis sama'i muhaiminu li izzatihi ta'anul wujuhu wa tasjudu alaihi hijabun nuri wa nuru hawlahu wa anharu nurin hawlahu tatawaqqadu fala basarun yasmu ilaihi bi barfihi wa duna hijabin nuri khalqun muayyad. Ashahid anan chai malikun ala arshis sama'i muhaiminu li izzatihi ta'anul wujuhu wa tasjudu yace malikun ubangiji ne wanda yake mamallakin kowa da komai ala arshis sama'i wanda ya daukaka wato akan al'arshin sa. Muhaiminu kuma shine wato mai kiwo game da dukkan bayin sa li izzatihi ta'anul wujuhu wa tasjudu. Kuma haka an tara ibnu shaddad al-abasi a cikin waƙar sa yake fada yake cewa ya abla aina min al-maniyati maharabu in kana rabbi fis sama'i qabaha. Yace ya abla yace yake abla aina min al-maniyati maharabu ina ne mutun zai shiga ya guje ma mutuwa in kana rabbi fis sama'i qabaha in har ubangiji na wanda yake sama ya hukunta mu mutuwa ina ne mutun zai shiga ya labe. To dan haka ga sunan ayoyi sun wuce a lissafa wanda in ka dauka ga ya can fadar Allah subhanahu wataala qala Allah ya an gane ko ubangiji ta'ala da yake fada ga annabi Isa alaihi salam yake cewa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya lalle ni wato mai karbar ka ne an gane ko amma ba tare da mutuwa ba wa rafi'uka ilayya kuma ni mai daukaka ka ne zuwa gare ni mai daukaka ka ne zuwa gare ku. Ga sunan irin so a amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-arda fa idha hiya tamur fi anan bi ma'ana ala shin yanzu kun amince ma ubangijin da ya daukaka wato akan al'arshin sa ya juyar da kasa da ku. Haka irin sa hadisin saukowar Allah subhanahu wataala a sulusun dare na karshe wannan duka dalilai ne waɗanda suke tabbatar da daukakar Allah subhanahu wataala akan al'arshin sa. To dan haka anan malan da yazo da wannan gaba da yace wa annahu fawqa arshihil majid bi zati lalle ubangiji ta'ala da zatin sa wato ya daukaka akan al'arshin sa wanda take mai girma. Sai ya ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma a kowane gu wato akwai sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan daukaka ce wanda take da zati kamar yadda muka yi bayani a farko cewa daukakar Allah subhanahu wa ta'ala kala uku ce. Akwai daukaka ta zati an gane ko. Sannan akwai ɗaukaka ta sha'ani, sannan kuma akwai ɗaukaka wato ta rinjaye. To shine malam yazo da wannan gaba, sannan sai ya ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, Ubangiji ta'ala a kowane gu wato da sanin sa. Wannan kuma malam yana kokarin kore wata aqida gurbatacciya, aqida ce kuma wadda take kufriya, wadda ake kiranta wahadatul wujud, ko kuma ka kiraye ta al-ittihad wal hulul, cewa wai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauka ya hadi da halittun shi gaba daya. Shine masu wannan aqidar suke cewa komai Allah ne. Sai mutum ya sha iska sai ya ce maka wai shi ma Allah ne. Har ma daga cikin su akwai wanda an ce in tasbihi yake, wai maimakon ya ce subhanallahi sai ya ringa cewa subhani subhani. Da wanda zaka ji ya ce ma fi jubbati hadhihi illallah, wai a cikin jabba shi rigar shi ba komai in banda Allah. Me yake ni? To wannan aqida ce ta kafirci, ana kiranta al-ittihad wal hulul, cewa Allah subhanahu wa ta'ala wai shine ya sauka ya bayyana a cikin halittunsa, komai ka gani wai Allah ne. Shine daga cikin su wani yake cewa wai wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna, wai kari da aladi wai basu zamanto ba face Allah su ne. Idan kaga kare ka ce Allah ne, aladi Allah ne, menene komai Allah ne, wala yazi billahi. To wannan aqida ce wadda take ta kafirci. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa, an gane ko, ya nisanta, ma'ana ya rabu da bayin sa, ba'ana ba a hada ba suke kamar yadda su suke da wannan aqida. Amma tare da cewa ya daukaka akan al'arshin sa, ko ina akwai sanin Allah subhanahu wa ta'ala, yana ganin kowa, yana ganin komai, yana sane da kowa, yana sane da komai, kuma yana da iko akan kowa da komai, ba wanda ya isa ya kuce masa. Shi yasa idan ka koma fadar Allah subhanahu wa ta'ala can cikin suratul mujadala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, ko kuma alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah inna Allah bikulli shay'in 'alim. Wadda wannan aya malamai sun fassara ma'iyya ta Allah subhanahu wa ta'ala game da bayinsa, ma'iyya ce wadda take bil ilm, ma'ana yana sane da su, ya kewaye da su da sani, kuma yana da kudura a kansu. Malamai suka ce ku lura da wannan aya, farko Allah ya buda ta da ilimi kuma ya rufe ta da ilimi, jaya alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, shin baka san da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke da sanin duk abin da ke cikin sammai da kasai? Sai ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, ganawa ta mutum uku ba za ta kasance ba face Allah subhanahu wa ta'ala shi ne na hudu, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, ganawa ta mutum biyar ba za ta taba kasancewa face Allah subhanahu wa ta'ala shi ne na shidansu. Sai ce wala adna min zalika, ko abin da yake kasa da haka, ganawa ta mutum biyu Ubangiji ta'ala shine na uku, wala aksara, ko abin da yake sama da haka, ganawa ta mutum shida Ubangiji ta'ala shine na bakwai, idan mutum bakwai suna ganawa Ubangiji ta'ala shine na takwas. Sai ce illa huwa ma'ahum aina ma kanu, face yana tare da su duk inda suka kasance, kuma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama, sannan ya ba su labari game da duk abin da suka aikata a yinin alkiyama, domin Ubangiji ta'ala mai matukar sani ne game da dukkan komai, ba abin da yake buya gare shi. To wannan ma'iyya ita ce ake kiranta wato ma'iyya amma, ma'ana sanin Allah yana tare da kowa, yana tare da komai. amma da zatin shi ya daukaka akan al'arshin sa. Haka can da yake fada la tahzan inna allaha ma'ana, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Abu Bakar Allah in karra masa yadda suka labe a cikin kogo da za su yi hijira, masu bincike sun zo kan dutsin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Abu Bakar suke cikin kogon sa. Abu Bakar ya daga kansa sai ya ga duddigin su, sai ya furgita ya razana, sai yake fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulullahi wallahi ɗaya daga cikin su inda zai sunkuya kansa kasa to zai iya hango mu. Manzon Allah sai yake lallashin sa, yake kwantar masa da hankali, yake ce masa ma dhannuka bi sunaini Allahu salisuhuma, menene zatanka da mutum biyu wanda Allah shine na ukun su. Ubangiji ta'ala sai ya turo sako yake cewa illa tansuruhu faqad nasarakullah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Ashahid maza Allah ya ubangiji ta'ala yake fada, yace manzon Allah ya fada ga Abu Bakar yace la tahzan, karka damu, karkata da hankalinka, inna allaha ma'ana, lalle ubangijinmu na tare da mu. To sai ka ce Allah subhanahu wata'ala a cikin kogon dutsin yake? Wannan ma'iya ce wadda take khasa, ma'ana Allah yana sane da mu, yana ganin mu, kuma shi yake da iko akan ba mu kariya. Da haka anan shine yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, ko ina akwai sanin Allah subhanahu wata'ala, babu wani abu da yake kuya wato gare shi. Kuma dan haka cewa ya daukaka akan al'arshin sa, wannan shine aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya gina mu'minai akan ta. An gane ku? Dan haka magabatan kware duk littafi da ka sani na aqida ta ahlus sunna wal jamaa sai sun zo da wannan mas'ala ba dan komai ba, domin akwai waɗanda suka kore daukakar Allah subhanahu wata'ala akan al'arshin sa, suke awwala wannan sifa kamar yadda zai zo a gaba ta gaba. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Al-Aqidatul Wasiya yake buga mana misali, yace ka kalli wata halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala, kuma shi wata kwallon sa kwallo ne daya daya, Allah ya saka shi a cikin samaniya yana tare da dan bulaguro, kuma yana tare da mazauni. An gane ku? Kai da kake zauna a gari, wata yana tare da kai, wanda yake cikin bulaguro kuma yana tare da shi. To ina ga Ubangiji wanda yake mahaliccin kowa da komai, ya daukaka akan al'arshin sa amma yana tare da bayin sa, ya san kowa, yana ganin kowa, babu wanda yasa ya koye masa. To shine malam sai yake fada, sai yake cewa khalaqal insana, wato Ubangiji ta'ala ya halicci jinsi na mutum, wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, kuma yana sane da abinda zuciyarsa wato take saka masa na wasiwasi, in yi kaza ko na bar kaza, in yi kaza ko na bar kaza, duk abinda bawa yake sakawa a cikin zuciyarsa Ubangiji ta'ala yana sane da shi. Wa huwa aqrabu ilayhi, Ubangiji ta'ala shine mafi kusaci da bawan sa, min hablil warid, wato game da jijiyar wuya. Alhablul warid wata jijiya ce a wuya, wadda in ta tsinke to dan adam ba maganar ci gaba da rayuwa. Ita wannan jijiya ta wuyanka Ubangiji subhanahu wata'ala ya fi ka kusaci da ita. Sai ya ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya alamuha, wata ganyar itaciya ba ta saraya illa ya alamuha, face Ubangiji ta'ala yana sane da faduwarta. Wala habbatin, ko wata kwaya, fi zulumatil ardi, da take faduwa a cikin duhwai na ƙasa. Wala raqibin, yace ba danya ba wala yadisun ko busassa illa fi kitabin mubin, face faduwar wannan kwaya yana cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani shine Allahul Mahfuz, wanda wannan bayani da malam yazo da shi yana so ne ya nuna mana ilimin Allah subhanahu wa ta'ala, ilimi ne wanda ya kewaye kowa da komai. Kaga dai shi ya halicce mu, to amma ya san abinda zuciyar mu take sakawa na wasi-wasi, ba sai ka fada ba, tunda ya fada wa in taji har bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akfa, ya san abinda mutun ya boye a zuciyarsa, ya san abinda nan gaba ne ma tunanin abin zai zo cikin zuciyar bawa. To shine anan yace wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, sai yace wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Kenan karka yi tsammanin cewa daukakar shi da yayi akan al'arshin sa bai san da abin da bayin sa ba suke yace, a yana kusa da su. Allah ya fi ka kusa da jijiyar wuya, dan Allah ya damke ka akan laifinka, abu ne wanda yake mai sauki, ba wanda yake gagara Allah subhanahu wa ta'ala, yana ganin kowa kuma yana sane da kowa, yana da iko akan kowa da komai. Shine sai yazo da wannan aya wadda take nuna mana fadin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyen itaciya bai isa ba wannan ganye ya fado kasa face, Allah yana sane da faduwar ganyen. Walillahi al-masalul a'la, kadiba irin lokacin bazara yadda itace suke zubar da ganye, wanda in iska ta buga a icce daya ganye dubu nawa yake saraya a lokaci guda, kuma sai ka dauki itacen da suke doran kasa gaba daya, duk ganyen iccen da zai fadi kasa Allah ya san da faduwar shi. Duk wata kwaya da za ta fada cikin duhu na kasa, Ubangiji ta'ala yana sane da wannan kwaya, sawa'an danya ce ko busassa ce, face tintini yana rubuce yana tabbace a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani shine Allahul Mahfuz. A takaice wannan bayani na malam yana nuna mana ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye dukkan kowa da komai, ya san abin da ya wuce, yana sane da abin da ake ciki, kai abinda ma bai kasance ba Allah ya san cewa in ya ma kasance ga yadda zai kasance, ya san abinda ya wuce, ya san abinda ake ciki, ya san abinda zai zo nan gaba, abinda ma bai kasance ba Allah ya san cewa in ya kasance ga yadda zai. Kamar yadda yake faɗa game da ƴan wuta lokacin da suke ciza yatsa, suke nadama, suke ba da uzuri, suke neman cewa a dawo da su duniya domin su gyara aikinsu, Ubangiji ta'ala yake kissanta mana walau tara izu wukifu alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun. Ubangiji ta'ala yace walau tara, da kaga waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su, izu wukifu alan nari, lokacin da aka zo da su aka tsaida su akan gaba ta wuta, abin da ya rige kawai a ingiza su ciki, Ubangiji ta'ala ya ce da kaga abin tashin hankali, abin firgici, jawabu law anan mahzuf ne. A lokacin nan faqalu za su faɗa su ce ya laitana, ya kai can mu, nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina, ya laitana nuraddu, ina ma a ce a dawo da mu duniya, idan aka dawo da mu suka ce wala nukadhiba bi ayati rabbina, ba za mu koma ƙaryatarwa game da ayoyin Ubangijin mu, wana kuna minal mu'minina, kuma za mu kasance daga cikin mu'minai. Ubangiji ta'ala yace bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai abinda suke boyewa ne gabanin wannan yini ya bayyana gare su. Ana ce musu akwai wani yini mai suna alkiyama, sun dauki cewa kamar tatsunniya ce, to yau kiyamar gata ta bayyana. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, Ubangiji ta'ala sai ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu, inda za a dawo da su duniyar kamar yadda suka nema, Ubangiji ta'ala ya ce la'adu limanuhu anhu, rantsuwa nake da girmana da buwayata, tabbas za su koma aikata abinda aka hane su. Wa innahum lakadhibuna, lalle su makaryata ne cewa in an dawo da su za su gyara ayyukansu. Kaga wannan abinda bai wakana bane, Ubangiji ta'ala yake bada labari, in ma ya wakana ga yadda zai kasance. In ma an dawo da su duniyar kamar yadda suka nema, to ba za su gyara aikinsu, za su koma aikata wannan mummunan aiki shine karyatar da ayoyin Ubangiji. Haka can cikin suratul A'raf yake cewa inna wannan inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukumul ladhina la ya'qilun walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallawhum muridu. Yace lalle mafi sharrin masu tafiya a ban kasa a gun Allah subhanahu wata'ala asummul bukum, su ne waɗanda suke kurame, waɗanda suke bebaye, waɗanda ba sa jin gaskiya. Alladhina la yaqiluna, waɗanda ba sa hankaltar abinda ake faɗa musu. Sai ce walau alimallahu fihi khairan la asma'u, da Allah ya san akwai wani alkhairi tattare da su, to da ya jiyar da su gaskiyar. Sai ce kai walau asma'u, ko da ya jiyar da su gaskiyar, latawallawhum muriduna, da sun juya baya suna masu bijirewa. Abinda bai yiwu bane Allah yake ba mu labari, in ma ya yiwu ga yadda zai kasance. Kuma haka ya faɗa game da munafikai waɗanda suke bada hamzari lokacin da za a fita fagen daga. Ubangiji ta'ala yake cewa walau aradu lukhruja la'addu lahu udda walakin kariha Allahum bi'athahum fasabbaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Ubangiji ta'ala yake faɗa walau aradul khuruja, inda da gaske sun yi nihin fita fagen daga, la'addu lahu udda, aida sun tanada masa tanadi shine guzuri da makami. Sai yace walakin karihallahum bi'athahum, sanin dai Ubangiji ta'ala shine ya kyamaci fitar su tare da manzansa. Waqila qa'udu ma'al qa'idin, sai aka ce da su kuje ku zauna tare da wasu zama waɗanda ba sa fita yaki, mata da kankanan yara, lokacin da suka kawo hamzari na ƙarya gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala sai yake faɗa law kharaju fikum, waɗannan mutane inda a ce sun fita tare da ku, Ubangiji ta'ala yace ma zadukum illa khabala, ba abinda za su dada muku face barna, wala awda'u khilalakum, kuma da sun ringa gaggawa tsakankaninku, yabghuna kum alfitna, suna nema muku jefa fitina da hayaniya tsakaninku, wa fikum samma'una lahum, a cikinku akwai ɗan rahotansu. Kaga anan ba su fita ba, Allah yake bada labari, in sun fita ma ga abin da zai kasance. Haka can cikin suratul Ahzab yake faɗa wa iz qala qa'ifatun minhum ya ahla yasrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awratin in yuriduna illa firara walau dukhilat alaihim min aqbariha thumma su'ilul fitna la atawha wa ma talabbasu biha illa yasira. Ubangiji ta'ala yace inda za a zo musu min aqdariha, daga cikin sasanninta, an gane ko a kawo musu dauki a mamaye su, thumma su'ilul fitna, sannan aka nemi cewa su yi shirka da Ubangijin su, la'atawha, Ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girmana da buwayata, da sun aikata sun me kauya. Abu ne wanda bai wakana ba, Allah yake bada labari, in ya wakana ga yadda zai kasance. Haka ya faɗa kuma ya sabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum, sai ya ce walau kanu fikum ma qatalu illa qalila, inda sun kasance a cikin ku ba za su yaki abokan gaba, sai yaki dan kadan, domin mutane ne waɗanda suke ragwagi masu son kai. Haka can cikin suratul Hashr alam tara ilal ladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نضيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون a wannan ayoyi ma Allah yana kissanta mana abinda bai wakana ba in ya wakana ga yadda zai kasance to shine anan mallan yake tabbatar mana da fadin ilimin Allah subhanahu wataala cewa sanin Allah ya kewaye kowa da komai ya san abinda ya wuce ya san abinda ake ciki abinda ma bai kasance ba in ya kasance Allah ya san da shi kenan dan haka ya daukaka akan al'arshin sa amma sanin shi yana ko ina to shine mallan sai yake fada sai yake cewa alal arshis tawa wato ubangiji ta'ala akan al'arshin sa ya tabbata ko kace ya daukaka wa alal mulki tawa kuma a karkashin mulkin sa wato komai da ka sani ya tattaru ne a karkashin mulkin Allah subhanahu wataala alal arshis tawa ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa shi lafazin istawa wato idan yayi ta'addi da ala ma'anarsa shine daukaka kenan shine al'ulu wasu'ud walirtifa walistikrar an gane ko kenan in ma kace ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa kenan ka fassara shi da al'ulu da as'ud da al-irtifa domin dukkan su wannan mutaradifat ne a wajen ma'ana ko kace al-istikrar ya tabbata akan al'arshin sa tabbata wanda ta dace da girman sa to shi wannan lafazi na istiwa a larabci bashi da wata ma'ana in ba wannan ba daukaka ko kuma kace tabbata to amma sai aka samu su jahamiya sai suka fassara shi da wata kalima wanda kwata-kwata ba a larabci ba a santa ba suka fassara istiwa da akan ma'anar istila an gane ku sai su ce wai ar-rahmanu alal arshi stawa wai ubangiji ta'ala ya yi rinjaye akan al'arshin sa yayi rinjaye akan al'arshin sa malamai suka ce to ita kalima ta rinjaye ta istila ba ta kasancewa fa sai an gwabza sai in an gwabza ne wanda yafi karfin wani ya murkushe shi sai a ce wani yayi rinjaye akan wani kenan can da Allah bai yi rinjaye akan al'arshin sa sai da suka yi ja'inja da wani sannan kenan yayi rinjaye akan ta in har kun fassara su akan haka تعالى الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا ومن شيفة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض دعاك ابن القيم الله يجيك أنسى أتكين نوني يسى أنغاني يقول كسن بيتي دبو بيرج أتكين تيكي تيوى yake cewa nunul yahudi wala mujahamin huma fi wahyi rabbil arsh zaidatan nunul yahudi wala mujahamin huma fi wahyi rabbil arsh zaidatan yace nun ta yahudawa nun ta yahudu ubangiji ta'ala da yace wa qulu hiddatun sai suke cewa hinda yace wala mujahamin yace da lam ta jahami istawa suka ce istaula yace wannan ƙari ne a cikin wahayin ubangijin al'arshi ƙari ne suka yi Allah ya ce istawa ar-rahmanu ala al-arsh istawa su kuma sai suke cewa istawla yayi rinjayi dan haka sai suke kawo hujja da wani baiti na wani dan mushan shine sunan shi dan mushan kin aqtal tun daga sunan malamai suka ce kun kuskure aqtal mafi banna ho shine aqtal shine yake cewa wai kadistawa bishrun ala al-iraq ala iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi wa wani sarki bishr wai kadistawa bishrun ala iraqi wanda shi kanshi mawaqin mawallad ne ba a kafa hujja da baitin shi shine a cikin lamiya ibnu taymiya Allah ya ji kansa yake cewa qubu halliman nabazal qur'ana wara'ahu wa izastadalla yaqulu qala al-aqdalu yace Allah wadan mutumin da ya watsar da alqur'ani bayan sa in zai kafa hujja wai sai ya ce wai aqdal ya ce kaza to dan haka a takeice daukakar Allah subhanahu wataala akan al'arshin sa abu ne wanda ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani haka a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani wuri bakwai Allah subhanahu wataala ya siffanta kansa da cewa ya daukaka akan al'arshin sa farko cikin suratul a'raf inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsh sannan sai ka dawo cikin suratul yunus makamanciyar wannan aya inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsh wuri na uku suratul ra'd na hudu suratu qaha na biyar suratul furqan na shida suratul sajda na bakwai suratul hadid a waɗannan ayoyi gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ma kansa daukaka akan al'arshin sa daukaka wanda ta dace da girman sa dan haka nan kusa ka koma cikin tafsirul jalalaini da yace ar-rahmanu ala al'arshi istawa sai yace istiwa istiwa an yaliku bi jalali daukaka wanda ta dace da girman sa shi yasa lokacin da wani dan bid'a ya zo gun al-Imam Malik sai masa tambaya dangane da wannan aya ar-rahmanu ala al-arshi istawa sai yake tambaya yace kai fastawa rabbuna yaya ubangijin namu ya daukaka akan al-arshin al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya sunkuya kansa har sai da jibi yake to masa sannan ya dago kansa sai yake fada sai yake cewa alistiwa'u ma'lumun a wata riwaya alistiwa'u ghairu majhulin duka ma'anar daya ce alistiwa'u ma'lumun shi daukakar Allah subhanahu wataala akan al'arshin sa abu ne wanda yake sananne an gane ku abu ne wanda yake sananne sai yace wal kayf majhulun yadda ya daukaka akan al'arshin abu ne wanda ba a san shi ba tunda shi bai fada ba cewa ga yadda ya daukaka kuma manzon shi bai fada ba iya kawai abin da ya fada mana ya daukaka akan al'arshin sa to yadda ya daukaka akan al'arshin kuma wannan shi ya sani tunda shi ya fada laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai yace wal imanu bihi wajib imani game da daukakar Allah subhanahu wataala akan al'arshin sa wannan abu ne wajibi duk wanda ya ƙaryata haka ya ƙaryatar da alqur'ani sai yace was-su'alu anhu bid'a tambaya game da yadda Allah ya daukaka akan al'arshin sa yace wannan bid'a ne was-su'alu anhu ad-damir anan ya'udu ila al-kayfiyya was-su'alu ay anil kayfiyya tambaya game da yadda Allah ya daukaka wannan bid'a ne shi dai ya ce ya daukaka amma bai ce ba ga yadda ya daukaka kuma manzon shi bai fada ba al-Imam Malik sai ya ce maza ku fitar mun da wannan mutumin ina ganin dan bid'a ne to dan haka shine magabata a cikin maganganun su suke fada game da ayatus sifat cewa amir ruha kama ja'at bila kayfa ku shudar da ita kamar yadda ta zo ba tare da nuna kaifiya ba in Allah ya ce yana da sifa kaza to ka tabbatar masa da sifar sanin kaifiya kuma ka maida zuwa gare shi to shi yasa idan ka dauki galibin waɗanda suka fassara ita risala ta Abu Zaid ibn Abi Zaid al-Qirawani galibin su malamai ne waɗanda suke aqidar su aqida ce ta Asha'ira in sun zo irin waɗannan gaba tawili kawai suke kuma galibi malaman da suke karantarwa a su ma akan wancan aqida ta Asha'ira suke ba sa ma bayani yadda zaka fahimta shi kuma gaya abu ne a bayyane to shi yasa in ka dauka su aqida ta Asha'ira a cikin sifofi sifa bakwai ce ho kawai suka tabbatar ma Allah subhanahu wataala amma duk sauran sifofin kawai tawili suke sune in ka koma cikin wannan littafi al-aqaidut tauhidiyya littafin da ake kiran shi da suna qawaidi shine yake cewa al-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-hayatu was-sam'u wal-basaru wal-kalam an gane ko waɗannan sifofi bakwai sune suka tabbatar amma duk sauran sifofi irin sifa ta huska da Allah ya siffanta kansa da sifa ta idanu da sifa ta hannu da sifa ta daukaka akan al'arshi da sauransu duka wannan tawili suke musu to in har kun tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala waɗannan sifofi al-qudra da irada da al-ilm da al-hayatu da as-sam'u da al-basar da al-kalam to miye ne zai hana ku tabbatar masa waɗancan sifofi ainan da kuka tabbatar masa da al-qudra ubangiji ta'ala ya siffanta kansa yana da kudura bayin shi ma kuma ya siffanta su da wannan sifa suna da kudura to kudura ta bawa daidai take da kudura ta Allah Allah yana da nihi mu ma muna da nihi nihin Allah subhanahu wataala ya sha bamban da namu kamar yadda ubangiji ta'ala ya siffanta kansa cewa shi mai ji ne mai gani ne kuma ya siffanta bayinsa dan adam cewa mai ji mai gani ne hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira dan adam mun maida shi mai ji ne mai gani to jin Allah subhanahu wataala da ganin sa daidai yake da na bayinsa to haka da yace yana da huska kai imani yana da huska yaya huskar shi take shi kadai ya san yanda huskar shi take yana da idanu guda biyu idanu da suka dace da girman sa shi kadai ya san yanda idanunsa suke to haka yace ya daukaka akan al'arshin sa kai imani da ya daukaka kuma ka tabbatar da cewa daukakar shi ta sha bamban da daukaka ta bayin sa shi kadai ya san yanda ya daukaka akan al'arshin sa to shine anan malam yace ala al-arshi istawa wa ala al-mulki istawa wato komai ya tattaru ne a karkashin mulkin Allah subhanahu wataala ma'ana duk abin da yake cikin samai da kasai gaba ɗayan shi mallaka ne ga Allah subhanahu wataala halittunsa ne kuma bayinsa ne kamar yadda ya faɗa lillahi mulku as-samawati wal-ardi wa ma fihin sai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir ga Allah ne mallakar dukkan abin da ke cikin samai da kasai da abin da ke tsakaninsu sai ya ce domin shi mai matukar iko ne akan dukkan komai an gane ko mai matukar iko ne akan dukkan komai sai ya ce walahul asmaul husna ubangiji ta'ala yana da sunaye waɗanda sun kai matuka a wajen kyawu wasifatul ula da sifofi waɗanda suke wato madaukaka wanda kasancewar sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa ilimi ne wanda yake na gaibu wanda baya halatta mutum ya tsoma baki in ba da wani dalili a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana da suna kaza ko yana da sifa kaza to wannan baya halatta sai kana da madogara aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kamar yadda malamai suke faɗa suke cewa shi sanin abu na ka hakikance shi, ka bada labari, baya kasancewa sai ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku. In ma ya kasance abin ka gan shi da idanka, ko kuma ka ga abin da yayi kama da shi, ko kuma wanda ya san shi ya baka labari. An gane ko? Ya zamanto ka taba ganin abin da idanka, ko ka ga abin da yayi kama da shi, ko kuma wanda ya san shi ya baka labari. Yanzu idan muka dau hanya ta farko, wannan ta kori gare mu, domin babu wata idaniya da ta taba ganin Allah subhanahu wataala. An gane ko? A nan duniya babu wata idaniya wadda ta taba ganin Allah subhanahu wataala, hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an masa tambaya daren da aka tafi saman bakwai da kai, shin kaga ubangijinka mai girma da daukaka? Manzon Allah sai yake bada amsar cewa, yake cewa nurun anna ara, haske ya sha makanci tsakanina da shi, yaya za a yi na ganshi? Shi ne a wannan baitutuka da muka karanta na dazu na Umayya ibn Sal, yake cewa fala basarun yasmu ilaihi bi darfihi wa duna hijabi nuri khalqun muayyad, babu wata idaniya da take daukaka zuwa ga Allah subhanahu wataala ta ganshi. To kaga ba mu taba ganin Allah subhanahu wataala balantana mu bada labari cewa ga yadda sifofinsa suke. Hanya ta biyu ita ma ta kori gare mu, domin ba mu taba ganin wani abu wanda yayi kama da Allah subhanahu wataala, domin shi ya faɗa laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kuma shi ya faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad, shi ya faɗa hal ta'lamu lahu samia. Kenan ya rage mana hanya ta uku, wanda ya san shi ya bamu labari cewa yana da sifofi kaza, yana da sunaye kaza. Kenan dan haka ba wanda zai bamu labari game da sunayen Ubangijinmu da sifofinsa in ba shi ba ta hanyar wahayi Alkur'ani da Sunna. Shi yasa sanin cewa Allah yana da suna kaza ko yana da sifa kaza, to wannan dole sai an koma Alkur'ani da Sunna. Dan haka kaga ma Allah subhanahu wa ta'ala suna, wannan ilhaji ne, kace abu kaza sunan Allah ne, kuma alhali baka da dalili a cikin Alkur'ani ko Sunna, kamar yadda wasu zaka yi suna huddo wasu abubuwa can daban, wai sai a ce wai sunayen Allah ne na kuwe, wai sunayen Allah ne na kuwe, wai jirgin sama ma da shi yake tashi, menene wai sune, wai ismullahil azim, kasa kirishi ka kama ganye sai timuwa kake. Manzo Allah tuntuni ya bayyana mana ismullahil azam ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim, yace sunan Allah mafi girma, wanda in bawa ya kirayo ubangijin sai ya karba, in ya roke shi ya bashi, yace addu'a ta Yunus ibn Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Sai ka ji amma ana so na ahamun sakakun alaun yasun, wai sunayen Allah ne na ku. Allah ya faɗa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malu. To dan haka dole sai da nasi na Alkur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sunayen Allah subhanahu wataala ya sanar da bayinsa wasu sunayen, wasu sunayen kuma yake banci kansa da saninsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'ar sa yake faɗa, Allahumma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatika nasiyati bi yadika madin fiya hukumuka adalun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka ashahidu chaye awista asarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, ko kuma sunan da kake banci kanka da shi wato a cikin sanin gaibi wanda yake gunka wanda baka sanar da bayinka ba, ya Allah ina roƙonka da waɗannan sunaye gaba daya. To dan haka waɗannan sunaye da Allah ya sanar da bayinsa sunaye ne 100 ba daya, kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna lillahi ta'ala 99 asman man ahsaha dakhala aljanna aw kama qala. Ubangiji ta'ala yana da sunaye 100 ba dai duk wanda ya kiyaye wannan sunaye gididdiyes ma'ana ya karanci waɗannan sunaye yayi aiki da abin da suka kunsa sakamakon shi aljanna. To amma hadisin da yazo a cikin sunanin Tirmidhi wanda bayan wannan lafazi sai ya fara jiro sunayen Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar har izuwa ƙarshe cewa As-Sabur, Ar-Rashid. Wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan riwaya ce da'ifa, an gane ku. Dan haka kuma a cikin wannan akwai sunayen da ba sa cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, irin su Al-Baqi, irin su Al-Qadim, irin su Al-Jalil, irin su Ar-Rashid. Wannan dukkan su ba sa daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka wato Ibnul Usaymin Allah ya ji kansa littafinsa Al-Qawaidul Musla, wanda littafi ne wanda yake bayani game da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa, ya gududdigin ayoyi na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya zakulo waɗannan sunaye 101. Haka in ka koma littafin da Abdul Muhsin Al-Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, wanda sharhi ne yama wannan muqaddima ta risala, sharhin sunan shi Kadaful Jannat Dani, Kadaful Jannat Dani. Lokacin da yayi wannan darasi ne muna Madina, a lokacin da yayi ilkain wannan darasi da yayi shi kuma aka buga littafin aka raba ma duk daliban da suke halartar wannan halaka ta shi Kadaful Jannat Dani. A cikin wannan littafi gaba ɗayan waɗannan sunaye 101 sai da ya jero su, kuma kowanne ga dalilin da ya tabbatar da shi, in ma aya ta Al-Qur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine a takaice dai anan yace walahul asmaul husna, Ubangiji ta'ala yana da sunaye waɗanda sun kai matuƙa a wajen kyawu, kamar yadda ya faɗa walillahil asmaul husna fad'uhu biha, aka ya faɗa qulillahu awilur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna, haka can ya faɗa huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna, sai yace wasifatul ula, wato da sifofi waɗanda suke wato madaukaka. Kuma kamar yadda muka yi bayani sunayen Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayan su wato mushtakka ne, a kowane suna zaka tsago ma Allah subhanahu wa ta'ala sifa wadda ta dace da girmansa. Yanzu misali idan ka ɗauki lafazin Ar-Rahman da lafazin Ar-Rahim, wace sifa za mu fitar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Ar-Rahma, Ar-Rahma ga ya ce me ya faɗa wa rahmati wasi'at kulli shay wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Rahma sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan ka dauki sunan shi Al-Malik, wace sifa yake da ita? Al-Mulk. Idan ka dauki Al-Aziz, wace sifa yake da ita? Al-Izza. Idan ka dauki Al-Alim yana da sifa ta Al-Ilm, As-Sami yana da sifa ta As-Sam. Idan ka dauki misali Al-Qadir yana da sifa ta Al-Qudra. To haka kowane suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifa wadda ta dace da girmansa. Kenan sunayensa ba asma bane ba waɗanda suke jamida, asma ne waɗanda suke mushtarka. Ina ganin nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.